إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، لقد اعتنى الإسلام عناية عظيمة فائقة بالمواليد والأولاد، فرتب للمولود أحكاما وآدابا، وللولادة أحكاما وآدابا، ليكون الإسلام والالتزام به أول ما يرحب به في هذه الحياة، تفاؤلا بتمسكه به في بقية مراحل حياته. فجرى فحري بالمسلم أن يتعلم هذه الآداب والأحكام وأن يطبقها على مواليده، طلبا للثواب من الله عز وجل، وابتغاء للبركة في المولود ببركات ربه تبارك وتعالى عليه، وإحياء لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأول هذه الآداب هو مشروعية الدعاء للمولود بالبركة قبل حمله وأثناء الحمل وبعد الولادة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. ومن الأحكام المتعلقة بالمولود بعد ولادته استحباب بشارة من رزق ولدا وتهنئته بذلك، ولأن الولد سواء كان ذكرا أو أنثى من أكبر نعم الله عز وجل على العبد. قال الله جل وعلا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. وقال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. دوا مسلمي باتاريد ناجا دوغل لارب چيبا wannan huduba huduba ce ta musamman wanda fa'idojin da suke cikin ta yafi bukata in isar. Ana yawan yin tambayoyi a cikin waɗannan kwanaki daga mata da maza akan sunayen da suke sawa ƴaƴansu. Wani ya ce yana da niyyar sa suna kaza, yana da kyau ko baya da kyau? Wata ta ce an sa wa ɗanta suna kaza, menene matsayin addinin musulunci akan wannan suna, kuma mecece ma'anar sunar? Irin waɗannan tambayoyi yasa na ga dacewar mu yi bayani wa mutane akan hukunce-hukuncen suna da raɗa suna a musulunci, da luduban da ya kamata a kula da su dangane da yaro tun daga farkon haifuwarsa har zuwa lokacin da za a sa masa suna, musamman kuma mai da hankali akan abin da ya shafi suna din, saboda suna linzami ne. Dukkan munnan sunayen da aka sa mana shine sunan mu a wurin Allah. Ma lokacin da aka haife ka, Allah ba zai sa record din wani suna gare ka ba sai sunan da iyayenka suka sa maka. Sannan a wurin record din Allah, in ka mutu da shi za a dauka a ce wane ya mutu, da sunanka da sunan mahaifinka a ranar kiyama haka za a rubuta a cikin takardarka a baka. Baka sunanka a duniya shine sunanka a lahira. Wannan ya nuna muhimmancin suna ga kowa a cikin mu. Sannan suna yana tasiri akan mai sunan. idan aka sa maka suna mai kyau akwai saran ma'anar wannan suna ta yi tasiri a kanka idan aka sa maka suna mara kyau akwai tsammanin wannan suna yana iya tasiri wajen bata ka yana ɗaya daga cikin abin da malamai ke cewa idan ka ga yaronka yana waɗansu abubuwa ka kasa ganewa kuma kai la'akari da sunan da ka sa masa idan ka ga sunan bai da kyau yana yin ayyuka da suka dace da sunan yi maza ka canza masa sunan ka nemo suna mai kyau kai ma in aka sa maka suna sai ka lura da cewa kana da wata matsala wanda galibi masu irin wannan sunan suna irin wannan matsalar canza wa kanka suna har a wurin Allah ma za a canza record dinka ba laifi bane a musulunci mutum ya ga suna mara kyau da iyayensa suka sa masa shi ya canza ko da iyayen basu so haka ba saboda haƙƙin su ne su zaba masa suna mai kyau idan rashin sani ko kuma sun sanin ganganci yasa suka sa suna mara kyau idan mutum ya hankali yana iya canzawa kamar yadda zamu ji anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza wa mutane suna da yawa larabawa sun kasance suna da al'adar sa wa mutane suna gurgudun waɗansu abubuwa da suka ga sun burge su ba tare da la'akari da shin wannan abun ya dace da bil'adama a sa mutum suna dutse a sa mutum suna zaki a sa mutum sunan aljani a sa mutum sunan wani aiki mai muni a ce yaƙi a ce fada a ce bala'i sai su sa wa yaransu saboda suna gani wannan zai sa yaron in ya tashi ya zama gwarzo ya zama sadauki to amma a madadin ya zama ta yadda suke so to sai abin ya iya canzawa saboda munin sunan akan dan adam ba kowane suna bane ya dace da bil'adama don Allah ya fifita ya karrama ya darajanta bil'adama don haka ya kamata a sunansa ya zama akwai darajantawa walaqad karramna bani adam to wannan dalilin ne yasa naga dacewar mu yi dan bayani a takaice akan hukunce-hukuncen suna a musulunci amma kafin nan mu sani ita kanta haifuwa ni'ima ce daga Allah madaukakin sarki daga cikin mafi girman ni'ima da Allah zai yi wa bil'adama Allah zai iya ba mutum mulki amma mutum zai ji cewa mulkin nan ya kasa bai isa ba idan bai haifi ɗa ba Allah yana iya ba mutum dukiya amma ya ga bakin cikin rashin ɗan da zai gaji wannan dukiyar yasa bai ji daɗin dukiyar ba amma ba dole bane don mutum yana da ɗa ya rinka jin bakin cikin ɗan saboda bai da mulki ko bai da kuɗi wannan ya nuna samun baiwar haifuwa ta fi maka akan samun baiwar mulki da kuma baiwar dukiya waɗannan abubuwan guda biyu ƙarfi yana iya samar da su da mulki da kuɗi amma ƙarfi baya iya samar da ɗa sannan waɗannan abubuwan guda biyu ɗayansu yana iya samar da ɗayan amma dukansu biyu in sun taru ba sa samar da ɗa kuɗi yana iya samar da mulki mulki yana iya samar da kuɗi amma in mulki da kuɗi duka sun haɗu ba sa iya samar da ɗa amma ɗan sanadiyarsa kana iya samun mulki kuma ka samu kuɗi ko ka samu duka biyun wannan ya nuna cewa darajar ɗa da haifuwa ta fi girma a wurin duk mai hankali ko da ba addinance ba sama da darajar dukiya da kuma mulki dama ɗaukakar kenan saboda haka babban abun farin ciki ne idan an yi wa mutum haifuwa ya gode wa Allah a kai ko menene aka haifa masa yana ɗaya daga cikin ladubin musulunci shine abinda aka haifa maka ka gode wa Allah a kai ka yi fatar alkhairi ba tare da la'akari da menene jinsin abinda aka haifa ba yana ɗaya daga cikin ɗabi'u na jahiliya shine mutum ya yi baƙin ciki don an haifa masa mace kuma tasa tana ta haifuwar mata aiki ne na jahiliya wanda kuma in ba wanda jahiliya ke jikinsa ba ba wanda zai baƙin ciki saboda matarsa ta haifi mace alhali ba ita ta halicci macen nan a cikin ta ba. Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa annabawansa sun rika yin farin ciki suna gaya wa mutane an musu haihuwa, sannan in an yi musu kuma mutane in an musu haihuwar mutane suna musu albishir, har Allah da kansa yakan yi albishir ga wasu annabawansa idan za su samu haihuwa. Ya Zakariya, inna nubashiruka bi gulam fabashsharnahu bi gulamin halim. Allah da kansa yakan yi wa mutum albishir. Fabashsharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaqa yaqub. Don haka duk wanda Allah ya bashi haihuwa ya sani da cewa Allah ya masa babbar kyauta da duk duniya an sun taru ba za su iya sama masa ita ba. Amma mutum ɗaya ma zai iya sa ka zo mai kuɗi, mutum ɗaya ma zai iya sa ka zo mai mulki, amma wallahi duk duniya ba za su iya sama maka ɗa ba, a ce naka ba za su iya ba. Amma mutum ɗaya in ya baka kuɗi ya zama naka. Amma mutum da zai haifi ƴaƴa 12 duk ya ɗauka ya baka, an dai baka ka riƙe ne amma ba za su taɓa zama naka ba duk yanda aka yi. Amma aka baka kuɗi ya zama naka. In mutum ya sauka a kujerarsa ya ɗora ka ta zama taka, amma ba za a iya baka ɗa ba. Baka kyauta ce daga Allah kai tsaye kaɗai. Ɗan adam baya iya sa hannu a ciki wajen tallafa wa ɗan adam, sai dai a cikin sabuban da suke iya sa a ce mutum ya samu, a ce ɗan adam ya taimaka a babin kiwon lafiya ko wata harkar da za ta iya sa ta taimaka, amma ba shi zai samar ba. Sannan kuma yana daga cikin abin da ke da muhimmanci a kan yaro don ya yi albarka tun kafin batun sa suna, shine addu'a wa yaron tun kafin a samu cikin da lokacin riƙon goyon cikin da kuma bayan haihuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'ar da ake yi lokacin saduwa don neman ɗa. Ya ce duk wanda ya wannan addu'a bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana, yana sa yaron shaydan ba zai taba shi ba. Sannan bayan an samu cikin yaron, ita kuma uwar tayi ta addu'a kamar yadda Allah ya ga mana alqur'ani dangane da iyalan Imran, rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Yin addu'a akan yaron da kuma yin gurace-gurace masu kyau akan yaron, ina so wannan yaro ya zama kaza, duk yana cikin abin da yake iya sa Allah ya taimake ka tafa'ul. Tun yaro yana ciki ka rinka jin ina so wannan yaro ya zama kaza, zaga Allah ya maida shi hakan in Allah ya so, saboda Allah yana tare da bawa a inda yayi tsammanin sa. In aka dauki in aka maci in matarka ta dauki ciki sai ka ji haushi, kai kokarin ka zubar kana ta bakin ciki, wallahi wannan yaro yana iya zuwa ya sa maka bakin ciki, kuma duk yanda kai ba za ka iya kashe shi ba in Allah ya ce sai ya rayu. Za ku iya zuwa a je za a zubar a yi waye, amma wallahi sai Allah ya tabbatar in dai wannan yaro zai fito sai ya fito, kuma sai ya zama maka bakin ciki idan ba ka yi farin ciki da kyautar Allah ba. In kana so ka hana yaro zuwa, ba a hana ka ba tun farko ka yi planning din da za ka yi, ka yi wasu dabarbarunka, amma abinda Allah ya nufa zai halitta sai ya halitta. Kamar yadda za ka yi kokari ka kauce wa hadari, ka yi kokari ka kauce wa gobara, ka yi kokari ka kauce wa talauci, amma in ya zo zuwa akwai wanda zai iya hana shi? Haka ne dama, ba laifi bane don ka yi kokari an yi planning don kar a haifi yaro saboda a samu tazara, wannan ba laifi bane. Amma a samu cikin kuma ka ce za ka zubar, wannan ka tabbatar akwai aikin Allah a ciki, ka yi dabara ka Allah ya ga dabara ba za ta yi ba, saboda shi yana so wane ya zo ya shaki iska. Kamar yadda bai shawara da iyayenka kafin ka zo ba, ba a yi shawara da kai ba kafin ka zo, ba dole a yi shawara da kai ba in ɗanka zai zo. Wani a sanadiyar wannan zai faɗa da matarsa har ya sake ta, har ya yi wane ne, ko bai san waye ya haifa ba fa? Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a. Da ƴaƴanku da iyayenku ba ka san waye zai maka amfani ba. Wanda kaga Allah riga ya halitta kawai ka bar shi, wannan ya zama ikon Allah kuma kyautar Allah. Kar ka yi tamfarin ko ka ce za ka shiga cikin wannan harkar. Sannan kuma yin addu'a bayan an haifi yaron, yaron yana faduwa a yi masa addu'a kamar yadda da aka haifi na Maryamu, tana haihuwarta ta ce wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim. Allah ina neman wa wannan yata wa tsari daga gare ka, ina neman tsarin ka daga shaitan da ita da zuriyarta.
kuma wannan addu'a Allah ya karbe ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda aka haife shi sai shedan ya dake shi in banda nana Maryamu da danta Annabi Isa saboda wannan addu'a da mahaifiyarta ta yi lokacin haifuwarta wa inni u'izuha bika tana haifuwarta tace Allah ka tsare ta daga shedan tun kafin shedan ya dake ta to da ita da danta amma in banda su kowaye ne sai shedan ya naushe shi in aka haife shi to kaga farko da shedan ka fara don haka kana da bukatar addu'a sama da kowa a wannan lokacin shi yasa ake so ana haifuwar yaro uwarsa ta masa addu'a shi ma uban in yazo ya gani ya masa addu'a sannan duk wanda aka ce an haifi yaro kaza ka ce Allah ya masa albarka ko baka san waye ya haifin ba wannan addu'ar tana tasiri akan yaron da yardar Allah sannan kuma bayan wannan yana daga cikin sunnoni a musulunci cewa ana haifuwar yaro kana zuwa in ka dauke shi ka masa kiran sallah a kunnen dama wannan Imam Tirmidhi ya ruwaito da isnadi wanda ya inganta cewa lokacin da aka haifi Al-Hasan nana Fatima tana haifansa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karba sai ya masa kiran sallah a kunnensa na dama hadisin da yazo akan yin kiran yin iqama a kunnen hagu shine bai inganta ba amma na kiran sallah a kunnen dama wannan malamai sun tabbatar da shi kamar Ibn al-Qayyim a cikin Tuhfatul Mawlud don haka yana da kyau ayi wannan ya zama malamai suka ce hikimar ita ce farkon abin da yaro zai fara ji shine ya fara jin sunan Allah da shahada cewa ba wanda ya cancanta abota masa a wannan duniyar da ka shigo sai Allah kuma cewa Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk da bai da hankalin da zai gane amma farkon abin da Allah yake sa wa yaro in an haife shi shine kullun sai ya fara ji kafin idan sai ya fara gani shi yasa yace waja'ala lakum sam'a kafin wal absara wal af'ida amma may lakum sam'a amman yamliku sam'a wal absara duk da inda Allah ya kawo irin wannan zaga ya fara kawo ji kafin ya kawo gani to yaro ji yake fara yi shi yasa ake so ka fara jiyar da shi wannan sawa'un ya gane ko bai gane ba kai ka ina ka kabar wa Allah kuma ba za ka kwada da karfi ta yanda zaka cutar da kullun yaron bane kai masa ta yanda dai shi zai ji me ake cewa ba za ka yi saboda wasu na waje su ji ba sannan kuma wannan kiran sallah an aka bar shi ya wuce har ya wuce lokacin shi to ba sai an yi ba a qira'in shi saboda ana so ya zama farkon abin da zai ji ne ba wai sai daga baya bayan kwana biyu ko bayan ya wuni suka ce lokacin ne za a masa huduba wannan din ita ce hudubar ana haifuwar sa farkon abin da zaka yi in ka karba sai kai idan uban baya kusa uwar tana iya yi duk wanda yake kusa a lokacin ya zama kafin ya ji hayaniyar mutane ko a asibiti aka haife shi an karba wannan a lokacin ya zama farkon abin da za a masa daga kasashe na musulmi waɗanda suke da irin wannan wayewar ana yin training wa likitoci akan irin wannan tunda duka musulmi ne to in likita wanda ya san abin da yake yi yana karban yaro an haife shi sai ya masa wannan kiran sallan ya mika in ya so uban ya zo ya sake me a ciki ai ya kara ai nurun ne ala nur amma saboda kar ya zama ya ji hayaniyar su ta asibiti ya fara jin kiran sallah ai ba wani aiki bane mai wahala sannan yana daga ciki kuma shine daga bayi wa yaron tahaniki wannan tahaniki bai zama dole shine abun farko ba yana iya zama sai ya fara tsotson maman uwarsa kafin daga baya a masa tahaniki shine a tauna dabino a sanya masa zakin dabinon ya shiga bakin sa wannan wata hikima ce ilahiya wanda Allah ne ya fi sanin ta amma mun taba karantawa anan a lokacin tafsiri dangane da hikimomin da abin nan bincike na kimiyya na zamani ya tabbatar akan kankanin yaro yanda yake da bukatar zaki lokacin da yake karami kafin daga baya girma kuma yana cikin abin da a farko ake so ya zama ana bashi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana wannan ta hanyar dabino tun lokacin da ba a san ma za a yi bincike akan kimiyya ba sallallahu alaihi wasallam sannan yana daga cikin kuma sunnoni shine idan an zo ranar kwana 7 sai a yi wa yaron aski a aske masa kansa aski na kwalkwal, sannan sai a dunkule gashin, sai a auna gashin akan sikeli ya nuna maka gram nawa ne. Dan wannan gurgurun da aka samu, sai mutum ya je sai zinari ko azufa na wannan gram din, sai ya sadaka da shi, ko kuma wannan gram din zai kama zinari na kudi nawa ne, sai mutum ya sadaka da kudin. Wani daga cikin abokanmu ya taba gwadawa kwanakin baya da aka yi masa haihuwa, ya gwada sai ya kawo masu zinari suka sa, sai suka samu dan kadan ne wanda bai da yawa, bai wuce naira 2,500 ba. To kaga mutum an yi masa haihuwa irin wannan gurgurdon wadatarsa, wanda yake da hali sai ya yi da na zinari, wanda yake da wanda bai da shi ya yi da na azurfa, wanda bai da shi komin karancin abin da yake da shi, ai neman albarka yake wa yaron. Ko naira 200 Allah ya hore masa ya ba wani mabukaci, ko da shi ma mabukacin ne, amma ya ba wani shi ma ya ce an yi mun haihuwa ne, kai mun addu'a wa yaron, shikenan. Wannan ana yin sa ne a ranar suna. Sannan yana daga cikin abinda yake da, sai dai a wannan aski din akwai sabanin malamai cewa shin maza da mata duka za a yi wa, ko kuma maza ne kadai banda mata, yayin da masabar malikiya da waɗansu malamai ke cewa duka za a yi wa kowa, ko namiji ko mace. Wasu masabobin kamar masabar Imamu Ahmad da Imamu Shafi'i sun ce ba za a yi wa mace aski ba, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mace aske gashinta, sai suka ce wannan ya hada hadda uba shi ma yayi mata aski. Wannan ita ce fatawar Najina Da'ima da kuma da yawa daga cikin manyan malamai, cewa wannan banda mace, sai dai in wato akwai cuta ne ko shawaran likita akan cewa aske saboda wani abu akan ta, amma in ba haka ba ita a barta da gashinta, yafi dacewa da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan yana daga ciki kuma akwai yi wa yaro kaciya, ita ma kaciya an ambace ta anan saboda ba ta da wani iyaka. Tun daga farkon haifuwa ya halatta a yi wa yaro kaciya, idan dai likitoci sun ba da shawara a yi, to ana iya, ko ranar haifuwa ce ko ranar suna, shi lokacinsa a musulunci ba kayyade ba, daga haifuwa har zuwa yaro ya balaga duk kofa a buɗe take, kana iya bari ma sai yaro ya shekara 10. Amma dai wanda aka fi so shi ne a yi masa tun lokacin da wato yake kafin ya yi wayo, ya kamata a yi masa abinda aka saba al'ada shekara 6 da sauransu, wannan duk babu laifi. In kai tun a ranar haifuwa ma dai duk babu laifi, wannan kawai gurgurdon yanda ya dace da yaron ne, da ɗabi'ar da kuma yanayin da aka haifi yaron a ciki, da kuma ƙarfin lafiyarsa. To waɗannan su ne matsalolin da suke kafin batun sa suna, wanda shi kuma zai zo a cikin huduba ta biyu. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. وبعد، yana daga cikin haƙoƙi da Allah ya dora akan iyaye shine zaba wa ƴaƴansu sunaye. Wannan haƙi asalin sa yana kan uba ne, kuma uba shi yake da haƙi mafi girma. Shi yasa in aka samu jayayya tsakanin uwa da uba, ta ce suna kaza take so, uba yake suna kaza yake so, to na uban ne ake dauka. Sannan kuma in ita ta sa masa suna tana kiransa da wani, uban ya sa masa suna yana kiransa da wani, to sunan uban shi Allah zai dauka. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi cewa za a kira mutum a ranar kiyama bismihi wasmi abihi, da sunansa da sunan babansa. To kaga tunda da babansa za a jingina shi, kuma Allah ce ud'uuhum li abaihim, to sunan uban za a dauka, sunan da uban ya zaba shi za a dauka sama da na uwa. Ba a sa wa mutum suna na uwa ya zama ita ce da haƙi, sai dai in ta haife shi ba uba na shari'a. Idan ta haife shi ba tare da uba na shari'a ba, to sai sunan da ta zaba, kuma za a jingina dan ne gare ta, ba ga wani namiji ba. Haka ita ma mace kar ta yi jayayya da mijinta akan suna, don ko ta zaba ma shari'a ba ta yarda da shi ba. Amma babu laifi ya zama akwai fahimtar juna. Miji ma yana iya cewa matarsa na baki ki zabi sunan, kamar yadda aka yi yanda muka ji alqur'ani inni wada'tuha unsa wa inni, Allah ya ce tana na babun nan mahaifiyar na Maryam take cewa wa inni samaituha Maryam, ni na sa mata suna Maryam. Kaga ya zama ya nuna cewa da izinin uban kenan, haka inda izinin uban mace tana iya ta sa ta zabi sunan da take so, wanda uban duka an taradun minhuma wa tashawur. Sannan bayan wannan kuma idan uba yazo zaben suna, ko kuma ita uwar, ko kuma za su hadu tare su zaba, to ya kamata ya zama sun zabi suna wanda yake suna mai kyau. Wannan sunan ana iya sawa tun daga ranar da aka haihu. Nana Maryamu ana haifuwarta ta ce wa inni samaituha Maryam, sunanta Maryam, kamar yadda ana haifuwa a kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaro bayan haifuwar da danyen jego, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sunanka Ibrahim, sunanka Abdullah, sunanka Abdulrahman, haka yake yi. Don haka tun a lokacin farko ana iya kawo yaro kuma a sa masa suna, wannan ba laifi bane. Ana iya kuma bari sai washe gari, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace jiya an yi mun haifuwa kuma na sa wa yaro suna Ibrahim, kaga jiya ne haifuwar kenan. Sannan kuma mutum yana iya bari ma sai bayan kwana 7 ranar suna, amma kar a wuce wannan ranar kwana 7, saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma, bimana yusamma yawma sabi'ihi kama yuhlaqu ra'suhu yawma sabi'ihi, ana sa masa suna ranar kwana 7. To wannan sai nuna cewa ana iya jinkirtawa daga kan ranar haifuwa har zuwa kwana 7, amma kar ya wuce wannan shine karshe. Sannan kuma wannan suna da aka zo sawa, wato ana so mutum ya zabi suna wanda yake mai kyau. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ahabbul asma'i ila Allah ta'ala Abdullah wa Abdurrahman, yace sunan da Allah ya fi so shine a sa wa yaro Abdullah bawan Allah, da kuma Abdurrahman bawan Allah mai rahama. To malamai suka ce wannan ya nuna sunan da yafi kowanne shine sunan da aka jingina wa Allah, ɗaya daga cikin sunayen Allah a jingina wa yaro wannan sunan. Kuma suna jere gurgurdun yanda Allah ya jera sunayen, da yace Abdullah wa Abdurrahman, kamar yanda Allah ya ce huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahada huwar rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam. To wannan duka yanda suke jere a haka ne, wato tartibin yanda za a iya daukan kowanne daga cikin su a jingina wa Allah a sa wa yaron da sunan bawan Ubangiji. Shi ma wannan yana da kyau ka duba wanne daga cikin sunan Allah, sunan Allah da yake nuna sauki, da sunan Allah da yake nuna tausayi. Kusan Allah madaukakin sarki yana da sunaye da suke nuna karfi da isa da iko, yana da sunayen da suke nuna sauki da tausasawa. To gurgurdun yanda kike so yaron ya zama, gurgurdun yanda zaka zabi sunan da zaka sa wa yaron ka, wanne daga cikin sifofin Allah kake so Allah ya nuna a jikin dan, ana fahimta ka? Sai ka zaba kai ka sani. Sannan bayan wannan kuma sai sunayen annabawa, dukkan annabawan Allah, amma su ma a tartibin darajar su. Daka wanda ya sa wa ɗansa suna Muhammad ya fi kowa, a baba wancan nake faɗan ba, nace ya sa wa ɗansa suna Muhammad ya fi kowa sama da kowane wanda ya sa wa ɗansa sunan wani cikin annabawa, saboda fifikon darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan sauran annabawa. Ana fahimta ko? Sannan bayan wannan kuma sai suna na, wato bayan annabawa sai sunan sahabbai, sunan sahabbai waɗanda suke sune daraja ta biyu bayan annabawa, a cikin wannan al'umma to mutum yana iya sawa dan sa duk wanda ya ga dama daga ciki shi ma kuma tunda tafa'ul ake yi tafa'ul shine fata da kake yi kyakkyawan fata sai ka dubi sahabin da kake so ya zama role model akan danka sai ka ce ina so sunan wani don in yi wa wani takwara saboda fatan dana wani ko yata wance ta gaji irin halin wani ko wance dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna da dabi'u nagari masu daraja da kake so a ce ai an ka su koya amma ba zai yi su koyi ni duka ba to sai ka samu wani cikin wanda wani abin sa ke burge ka sai ka sa wa danka suna saboda wancan ko da kana da kaka ko uwa ko uba mai irin wannan sunan kayi kokarin neman ya gaji wancan din bababanka ba in yaso daga baya ka zo ka samu babanka ka sunkuya ka ce ka masa takwara a wuce wurin amma asalin manufar ka mai sunan in ko babanka baya da sunan annabawa baya da sunan sahabbai baya da sunan wani cikin nagartattu yana cikin sunaye ne wanda haka kawai suke ka ba babanka hakuri duk yanda ya akan ka sa takwara kar ka yadda saboda ka fi damuwa da mai danka zai zamo ba ka fi damuwa da batun babanka zai ji dadi ko ba zai ji dadi ba don baya cikin babin biyayya da aka ce dole sai ka yi wa babanka daga cikin sunayen da aka jingina wa Allah mutum ya tabbatar da cewa sunan ya inganta daga cikin sunayen Allah duk sunan da ba a ga cewa ya inganta daga cikin sunayen Allah ba kar mutum ya gwada sa wa dansa kamar yadda malamai suke cewa haka sunayen annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya sa wa kansa sunaye da yawa yace ana muhammad wa ana ahmad wa ana al-mahi wa ana al-hashir duk wannan sunaye da shi yace na sani zaka iya sa masa amma sunan da bai tabbata nasa bane kaman ibn al-qayyim yace an zabo wani sunayen al-qur'ani an ce annabi ne kaman taha kaman yasin yace wannan ba sunayen annabi bane sallallahu alaihi wasallam al-huruful muqatta'a ne yana daidai da ka sa wa danka suna hamim ko alif lam mim don haka waɗannan duk suna ciki ba na so rika kawo misalai na sunaye saboda ya zama ba da wani suna nake yi in particular ba amma dai a fahimta in an gane ka'idar to shikenan duk wanda sunansa bai gama cika ba laifi bane fa mutum ya canza saboda neman tafa'ul musamman in sunan ya zama da laifi a ciki amma akwai wanda ba wai laifi bane kai dai ba haka aka so ba to irin wanda duk ba laifi bane mutum yana iya bari ko da an sa masa kamar sunayen mala'iku malamai sun ce makaruhi ne sa wa mutane sunayen mala'iku sai dai in sunan ya zama dama asali ba wani mala'ikan bane kamar yanzu malik wala dau ya malik kaga asalin malik yana daya daga cikin sunaye ne masu kyau wanda sunan yana daga cikin sunayen Allah ma wanda sunane mushtarak ana iya samu dan adam ya zama wannan ba laifi bane amma in dai ba irin wannan ba mutum ya zabi sunan wani daga cikin mala'iku ballantana kuma sunayen aljanu idan akwai su abinda dai ake nema shine suna ya zama lafazin sa yana da dadin fada sannan kuma ma'anar sa ita ma tana da kyau wannan abu biyu su cika don akwai sunan da ma'anar sa tana da kyau amma lafazin zaka ji akwai wahala fada ko kuma ba dadin fada ana so duka ya zama mutum ya kula da wadannan sannan mutum kuma ya samu sunan da yake da saukin fada wa mutane akwai sunan da yake da wahala kafin a iya musamman mu anan ba ma da wannan matsalar sosai mutanen Asia zaka fi jin wadansu irin sunaye lokacin da nake makaranta akwai wani sunan sa wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi haunan sunan sa kenan amma mutanen garin suna ce masa ibad amma asalin sunan da aka sa masa ran da aka zo na dawa shine sunan ka wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi haunan yanzu kana so ka kira shi me zaka ce to irin wannan mu ma al'adamu ana irin wannan sai a dauki sunan farkon sunan izu sai a sa ma yaro ko a sa wa mace irin waɗannan gaskiya dukan su ma anzalallahu biha min sultan haka kuma a wajen sunan mata sunayen da suka fi sune sunan ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ya sa musu da kansa Fatima, Ruqayya, Ummu Kulthum da Zainab haka kuma sunayen matansa Aisha, Khadija, Zainab da sauransu, musamman Zainab ya yi ta sawa mata masu suna wanda suke da wasu suna, ya samu suna Zainab. Matarsa Zainab ɗaya daga cikin matansa shi ya sa mata suna Zainab, bayan da sunanta Barra. Juwairiya shi ya sa mata suna, ita ma da sunanta Barra. ‘Yar Ummu Salama Zainab ɗin nan ita ma da sunanta Barra. Duk annabi yana canzawa, yana ce me Barra kuma, wai barrantacciya? Yace fala tuzaku anfusakum, kar ku rinka zake kanku. Duk abinda za a ji kaman sunanka ya nuna kai wani na musamman ne, ka canza shi, saboda kai tawadu'u ga Allah ne ma kake yi. Amma a ce kai tsarkakekke ne, yana da kyau mutane su kula da irin wannan. Sannan kuma mutum ya guji, ya halatta sa laƙabi, ya halatta kuma sa alkunya. Alkunya shine a cewa yaro abuwa ne, ko a cewa yarinya ummuwa ne. Ya halatta koda yana da asalin sunansa ka sa masa. Sahabbai da magabata duk suna wannan. Al-Imamu Zuhri yace dukkan mun tashi kowa yana da abin da ake kiransa, koda ba koda tun yana karami. Nana Aisha ana ce mata Ummu Abdullah, ai bata taba haihuwa ba, ba laifi bane. Ha kuma sa laƙabi, musamman in akwai dalili da zai sa a sa laƙabi. To amma matsalar da nake so in yi tambihi a nan shine, wannan zamani ne da kowa yana so ya sa suna da laƙabi, har ya zama ana so a rinka mantawa da asalin sunan. Kuma ina tabbatar muku da cewa duk laƙabin da zaka sa masa bai kai sunan da aka sa masa din amfani ba. Zaka in ba da shi ake kiransa ba, to me amfanin sunan a wurinsa? Za a zo ai wayo mutane a ce an sa sunan Ibrahim sai a rufe, amma tun daga ranar ba za ka sake jin Ibrahim din ba. Shikenan sai a canja, sai a ce masa irin wannan sunaye, a laƙabi ba irin wannan na Hausa ba, irin laƙabi nan da ake sawa na yayi. Ba na so ne in faɗa, ina faɗa sai ya zama sunan ɗan wani ne. Duk aka mutane suke yi, shi yasa ma za ga mata da yawa yaga suna kira suna tambayar mu, malam na haifi yaro an sa masa suna Muhammad, malam wani laƙabi za ka ban mai daɗi? Ni wannan to Muhammad ɗin bai daɗi ba kenan, ita daɗin kawai take so. Sannan in ka faɗi wani sai ta ce ai wancan ma tana da irinsa, safi so sabo fili wanda duk garin babu irinsa. Sai irin wannan shi yasa suna yanzu suke wa mutane wahala. Sannan mutane suna zuwa ma su shiga, akwai application da ake ganin sunaye sabbi wanda ake wannan. To wallahi bari in ga muku da yawa daga cikin mutane suna kwafsawa, saboda waɗannan application ne na sunaye da Larabawa suke sawa, wanda da yawa daga cikin waɗannan Larabawan wallahi mun fi su kan gado. Jahilai ne waɗanda suke kawai ƴan zaman abin nan, sun zo sun sa suna, kai kuma ka ɗauka maka daɗi sai ka ɗauka su ma an ce kai koyi da su. Shekarar baran nan gwamnatin Saudi Arabia ta sa aka fara regulating din sunaye kamar yadda ake regulating din harkokin masallatai, cewa in zaka sa suna sai gwamnati ta sani, saboda an sa munanan sunaye, an fitar da sunaye sama da guda 100, an haramta sa su, kuma duk wanda yake da wannan suna ya canza, saboda bincike ya nuna duk sunan arna ne aka mai da su Larabawa. Larabawa bai sa suna Mary, a sa suna wane ne? Haka sai su danyi kwana da shi sai ya kama da Larabci, amma wallahi asalin su duk sunan Turawa ne, da sunan mawaka, da sunan wane ne, da sunan ƴan finafinai, duk irin wannan. To garin irin wannan ɗauke-ɗauken zaka je ka ɗauko abinda baka san ma'anarsa ba. Kuma wasu sai sun sa ne saboda sun ji wance ta sa, kafin daga ba su fara tambaya me ma'anarsa. Akwai sunaye da yawa daga cikin sunayen da mutane sun sassawa ‘ya’yansu na sani, amma kuma na ga suna daga cikin sunayen da Malam Albani ya jera su a cikin silsila sahiha akan yana daga cikin abin da ya ji mutane suna sawa a guje su. Mu ma yanzu nan da yawa daga cikin mutane sun sawa ‘ya’yansu irin wannan sunan, ni ba zan faɗa ba. To ballantana kuma sunan da yake da haram ko yake nuna fasikanci. Kuma Allah Maɗaukakin Sarki ya ce wala tanabazu bil alqab, kai da kanka ka je ka sawa yaronka sunan da za ka zo ka lalata shi ko ka lalata ta. Waɗannan kaɗan ne daga cikin tambihai da ya kamata mu yi dangane da suna da kuma yanda ake raɗin suna a musulunci. Sauran bayanan da suke da alaƙa da wannan da ci gaba akan wannan, zuwa yadda ake tarbiyyar yaro tun daga wajen suna, zuwa hukunce-hukuncen da suka shafi yanka, zuwa hukunce-hukuncen tarbiyyar yaro yana ƙarami, har da su yi masa birthday duk zai zo cikin hudu ba ta gaba insha Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda an as-sahabati wal ali ajma'in وارض خاصة عن الخلفاء عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض عنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في أهلنا وبارك لهم فينا. اللهم بارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم اهدنا سبل السلام واغفر لنا ذنوبنا وخطيئاتنا وكل ذلك منا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا لله قانتين.